Dan kuma goya bayan tsohon gwamna Sulalami da kenan da suka yi dandazo a harabar kotun da kuma kan titunan sassan birnin Dutse a lokacin da aka fito da shi zuwa gidan yari. Kwana biyu kenan bayan amsa gayyatar ƴan sandan a ofishinsu na shiya ta ɗaya da ke Kano, a yau jami'an ƴan sandan sun gabatar da tsohon gwamnan na Jigawa a gaban kotun majistire da ke Dutse bisa tuhumar yunkurin tunzura ƴan Jigawa a kan zaɓen ƙananan hukumomin jihar da ke tafe a watan Yuli. Kamar yadda yake kunshe a cikin takardar korafin da gwamnatin jihar Jigawa ta rubuta wa ƴan sandan a yayin zaman kotun da mai shari'a Usman Muhammad Lamini ke jagoranta, Alhaji Sulalami ya mutunta wannan tuhuma. Kana daga bisani lauyoyin da ke kare shi sun nemi kotun ta ba da shi beli. To amma mai shari'a Usman Lamini ya ki ba da belo, kuma nan take ba da umarnin a tsare tsohon gwamna Sulalami a gidan yari zuwa ranar Alhamis da zuwa idan Allah ya kai mu, domin kotu ta duba yiwuwar ba da belin sa ko kuma a'a. Barista Yakubu Sayurba da ke zaman tsohon attorney general na jihar Jigawa na daga cikin ayarin lauyoyin da ke kare Alhaji Sulalami a wannan shari'a.
Idan ana shari'a gaban kotu, to ba za ka ce ga hukuncin da alkali zai ba, ko kuma ba za ka ce ga abin da, amma tun da shi ya daga zuwa jiri don yanke hukunci ko zai ba da beli ko ba zai ba da beli ba, sai mu jira mu ga.
Wai hakan yana nufin ba ku cika sharuɗan belin ba ne tukuna har sai zuwa wata rana?
Alkali ina da dama ya ce maka zai hukunci ko ko zai hukunci ba, wannan kotun sa ne, amma dai maganin shi ne laifukan da ake tuhumar mai girma gwamna da shi laifuka ne wanda doka ta ba da dama kusan wajibi ne a ba da beli. Ka'idodi da doka ta ce idan ana tuhumar mutum da laifi wanda a ƙarshen an same shi laifin nan ba za a wuce daure shi shekara uku ba, in hukuncin ba zai wuce shekara uku ba, to wajibi ne a ba da beli. Ta ce me za a ba da beli? I tabbatar wa kotu cewa zai gabata a gaban shari'a duk lokacin da ake neman sa, ba zai sa baki a bincike da ƴan sanda suke ba, ba zai sake aikata wasu irin ayin laifuka kamar waɗannan ba, kuma lauyoyin da suka tsaya a gaban alƙali mun tabbatar masa duk mun ba da bayani, kuma mun tabbata masa cewa mai girma gwamna da kansa ma izo ita hukumin ƴan sanda.
Shi kuwa barista Ekena Onobi guda cikin lauyoyin gwamnatin Jigawa a wannan shari'a na cewa
the court made a clear order that he will be remanded in prison custody until that day of the ruling. So the allegation is inciting disturbance, criminal intimidation.
Yace hukumar kotu ne ta ba da beli. Mu dai muna tuhumar tsohon gwamnan da jerin laifuka guda hudu waɗanda suka hada da yunkurin tunzura ƴan Jigawa su bijirewa zaben ƙananan hukumomin da ke tafe a jihar. Gabanin wucewa da tsohon gwamnan na Jigawa zuwa gidan kurkuku da ke garin Ciyawa, sai da ƴan sanda suka tarwatsa magoya bayansa da tear gas. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da agobar Laraba idan Allah ya kai mu alƙalin babbar kotun tarayya da ke Abuja zai yanke hukunci na ƙarshe a kan shari'ar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwarzawa tsakanin Alhaji Sulalami da hukumar EFCC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Ya mata ta dangane ya in jami'a sama dangane ya sama dangane ya sama dangane ya